Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 22 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya yi muta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Nal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku shirinmu da wannan hantsin. To ko bayan ku gama jin labarai za mu kawo muku ci gaban hirar da muka faro da Dr. Ismail Jibril Gombe, wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka, akan sabbin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da su a jiya Laraba, wanda yake cewa akwai abin nazari a cikin wannan harkar da aka yi. Bayan haka Salim Muni Barba zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka zalika Ridwan Abbas zai gabatar muku da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma sararin mu kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan, wato mafiya karfin tattalin arziki da ake kira G7 a takaice, duk da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rasha ke yi. An fitar da Rasha daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen haɗe yankin ruwan a shekara ta 2014. Yayin da shugabannin kungiyar ta G7 ke kama hanyar zuwa garin Bayreuth na gabar tekun Atalanta a kasar Faransa don yin taron su na shekara-shekara a wannan satin, Trump ya ce zai yi ma'ana shugaban Rasha Vladimir Putin ya dawo cikin wannan kungiyar. Trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda Rasha ke ci gaba da daukar Crimea a matsayin yankin kasarta, a maimakon haka yana ganin laifin tsohon shugaban Amurka Barack Obama saboda haɗe yankin Crimea da Rasha ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa kasar Denmark ne saboda Prime Minister kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci, yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta Denmark ta sayar wa Amurka yankin Greenland. Ina ganin babu mutuntawa a kalamanta, ma'ana yadda ta gwalle ni. Amurka ce dungurungum ta gwale, abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan jiya Laraba. Ya kara da cewa ta ce shirme, ai wannan ba kalmar da ta dace ta amfani da ita a wannan batu bane. Tun da farko a jiya Laraba, Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin yadda kwatsam Trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai Denmark saboda yin watsi da bukatarsa ta sayan Greenland, wanda muhimmin yankin kasa ne da ke karkashin masarautar Denmark a wajejen tekun Arctic. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harkokin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen na fuskantar karancin abinci, kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake baiwa mutane wajen miliyan 12, a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin dai masu bayar da gudunmawa ba su cika alƙawarin da suka yi ba. Mun zaku mu samu kudaden da aka mana alƙawarin su, a cewar Liz Graham, shugabar shirye-shiryen Majalisar Dinkin Duniya a kasar ta Yemen. A wata takardar bayani jiya Laraba ta kara da cewa muddin kuɗi bai zo ba, mutuwa mutane za su yi wannan shekarar daga cikin shirye-shiryen Majalisar Dinkin Duniya 34 da ake yi a kasar ta Yemen. Guda uku ne kadai aka samar da kuɗin gudanar da su. Kasar China ta tabbatar jiya Laraba cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Burtaniya a Hong Kong, wanda dan asalin yankin na Hong Kong ne, an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki 15 saboda zargin saba dokar yankin. Ma'aikacin dan shekaru 28 mai suna Simon Chang an ce yan sandan Shenzhen ne suka kama shi da daren ranar 8 ga watan Agusta yayin da yake dawowa daga wani balaguran kasuwanci a wani garin da ke makwabtaka da garin su a cewar iyalinsa a wani sakon da suka saka a kafar Facebook yan sa'o'i gabanin jami'an China su tabbatar da al'amarin budurwar Chen mai suna Li ta gaya ma kafafen yada labaran Hong Kong cewa sakon wayar hannu na ƙarshe da ta samu daga wurin sa shine na tun bayan da ya sauka daga jirgin ƙasa lokacin da yace ƴan custom sun fara tantance shi a mafitar Kowloon ta yamma inda nan ne aka amince ma jami'an tsaron China su gudanar da harkokin su
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tumadalla bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da ministoci da za su yi aiki a wa'adin gwamnatin sa na biyu a ɗan Najeriya da dama ne suka tofa albarkacin bakin su akan waɗannan naɗe-naɗe na sabbin ministocin su ma ɗan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje sun bayyana ra'ayoyinsu Dr. Ismaila Jibril Gombe malami ne a jami'a mai kuma sharhi ne akan harkokin siyasar Najeriya wanda ke zaune a nan Amurka ya mun bayani a lokacin da masa tambaya ina cewa to wai abinda misali kaman wannan sabuwar ma'aikatar da aka zo da ita da kula da wato taimaka ma masu gudun hijira kada ka manta fa wannan abu ne da ya kamata a ce an maida hankali sosai don saboda a da ba masu gudun hijira a Najeriya amma yanzu an same su kuma ana da bukatar taimaka ma rayuwarsu kana ganin irin wannan ma'aikatar bukatunta ba ta taso ba ne
akwai bukatunta sai dai kuma bukatunta bukatu ne wanda sauran ma'aikatoci suke wanzartarwa misali bukatar rashin lafiya ba ma'aikatar masu kula da gudun hijira ya kamata su rinka ba da taimakon rashin lafiya na clinic da asibitoci da sauransu cikin wajen sansanin 'yan gudun hijira ba ma'aikatar lafiya ya kamata yi wannan haka ma bukatar ruwa bukatar muhalli da sauransu akwai ministoci ko kuma ministries da aka kafa waɗanda suke da haƙƙin yin wannan abin da dai ake bukata shine a samu cibiyar za ta hada waɗannan ayyukan da gudanar da su akan mutanen da suke 'yan gudun hijira amma a ce sai an ware ministry ta musamman wacce kuma za ta maimaita ayyukan sauran ministries sansanin gudun hijira kusan aiki biyu ne
to bari mu duba batun cancanta ministocin da aka nada ya kake ganin cancantar ministocin
akwai waɗanda ba a sani ba tukunna sababbi da aka nada su wanda sai kage gudun ruwansu to amma akwai da yawa wanda aka maimaita su wanda za mu iya kafa hujja akan ayyukan da da suka yi ko busu yi ba na mu iya yanke shawaran wai sun cancanci su dawo ko kuma kar su dawo mu ɗauki misali a wutan lantarki a Najeriya a yanda yake a 2015 lokacin da shi mai girma ya hau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hau a yanzu wutan lantarki a Najeriya sai ma abin da yake baya akwai kuma ministan da aka bashi haƙƙin yin wannan hanyoyinmu har ma dai a ce a arewacin Najeriya sai abin da yake baya haka kuma mutanen da suke samun muhalli da sauransu wayannan abubuwan dubban su karu ba so bayan da za a ce wannan ministan da ya ɗauki wannan ministry ya kawo ta zuwa wannan lokaci na shekara hudu bai kawo wani abun da zai nuna na cigaba ba a ce an mai da shi ka gane haka kuma maganar rashin lafiya ba abun da aka yi ba har yanzu Najeriya tana daga cikin kasashen da suka fi yawan mutuwa mace-macen 'ya'ya kasar shekara biyar da mace-macen mata masu aihuwa da kuma har yanzu muna cikin ɗaya daga cikin kasashe uku da muke da polio muka kasa kawar da shi kaga ba ci nasara ba waɗannan ba za a ce sun cancanta ba amma sababbi wanda tukuna ba san kamun hannunsu ba wannan ba za a yi kafa musu hujja ba
kana nufin ko a tsofaffin ma ba a samu wadda za a ce sun taka rawar gani ba a wancan lokacin
eh to ba za a ce babu ba akwai misali ayyuka da gwamnatin da ta shuɗe kafin wannan da su aka fara kuma wannan gwamnatin da ta kammala su babban misali shine jirgin da yake tashi daga Abuja zuwa Kaduna na ƙasa, kaga duk da tabarbarewan harkokin tsaro a wannan hanya mutane na iya samu su je su dawo. Sannan ga cin nasara da aka yi na dakushi ɗan ta'addan Boko Haram da kuma kwantar da tarzoman da take faruwa a can kudancin Najeriya da kuma wasu ƴan ci gaba da aka samu a fannonin ilimi, ba za a ce babu ba, sai dai kuma a yanda gwamnatin ta zo da kudirin gyara, watakila akwai bukatan sake salo saboda sauran shekaru na hudu na gaba su zama an samu an ci moriyar su fiye da haka.
To gabaki ɗaya kana ganin za a iya samun ci gaba akan abin da aka yi a baya?
Za a iya samun ci gaba idan alƙiblar gwamnatin ta zama kamar yadda da aka kokarin zayyana ta. Misali a ce an kawo da hanci cin hanci da rashawa wanda da yana daga cikin kudirin wannan gwamnati, amma
har yanzu ba shugaban kasa ya tabbatar da akwai wannan wato kokarin a cikin aiki da za su yi nan gaba.
To shine zaka duba baya ka ga me aka yi na kawo da wannan cin hanci da rashawa a shekaru hudu da suka wuce. An kakkamo mutane ita wannan EFCC ta kai su kotu. Amma
kuma an kwace kudade daga hannun waɗanda suke da irin wannan ko kuma suka aka same su da irin wannan aikin.
Kwarai akwai wanda haka ya samu, amma akwai zarge-zarge da mutane ke yi cewa ana yi wa waɗanda ba su da ra'ayin siyasan wannan gwamnati ne. Ana cewa ƴan adawa da sauransu su kaɗai ake yi wa, kuma akwai ƙanshin gaskiya a wani tunda akwai gwamna da aka kawo bidiyo na cewa ana ba shi kuɗi, har yanzu wannan ba wani abu da aka yi a kai ko da yake ba yana mazanin gwamna mai ci ba za a ce za a kai shi kotu ta EFCC ba. To amma ko a jiharsa kuma wannan fati ta shugaban ƙasa ba matakin da aka ɗauka.
To madalla a gaida Dr. Ismaila Jibrin Gombe, malami a jami'a kuma mai sharhi akan harkokin siyasar Najeriya. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Yanzu kuma kada shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe 3 ne na dare da minti 13 ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar nakasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sulaiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bada aikin yi ga nakasassu wani tsari ne da Jamhuriyar Nijar ta wajabta wa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a ƙarƙashin wata dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarun da suka gabata, a ci gaba da neman hanyoyin magance zaman kashe wandon da ke barazanar jefa masu bukata ta musamman cikin sana'ar bara. Sai dai bayanai daga kungiyoyin nakasassu na nunin har yanzu ana fuskantar turjiya wajen mutunta wannan doka da ta umarci masu zaman kansu su keɓe kashi 5 daga cikin 100 na yawan ma'aikatansu domin nakasassu. Bakon shirin na ƙasa na wannan mako, sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi na ganin lokaci yayi da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su farka daga barci.
Muka ɗauki wannan convention da waɗansu dokoki, akwai luwa ta ordinance 0413 ta 12 mars ta 1983. Kaga wannan ordinance ɗin akwai protection social wanda ta bada duka dama cewa hanyoyi da yawa wanda za a yi a taimaka ma na kasassu wanda za su ci gaba zai zama tuburima su ci gaba su kare mutuncin su ka gane in muka dauka cikin ta prive ma ta fannin prive yau in muka diba nyamai masu zaman kansu kaga yau wannan ordinance din ta ba da dama cewa magabata su matsa mu annan wa'annan kamfanonin da zaman kansu ya zama to cikin kashi 100 duka ya zama to akwai kashi 5 na kasassu daga aiki cikin wannan kamfani ni in ka diba yau kamfanukan da akwai yamai alhamdulillah akwai da yawa me za ka diba wa cikin kamfanin nan 100 da ke za ka samu kamfani 5 wanda za ka samu na kasashe ciki kaga wannan doka ba ta ga aiki wannan wuri alhamdulillah ita gwamnati ta dauka ta ga aiki da ita in ka diba wannan gwamnati ta dauka ta ga aiki 5% duka and indi ka diploma ɗinka alhamdulillah nan gwamnati sai a mutu jinjina mu mutu godiya da cewa ta yanan ta respectin wannan dokokin me abun da muke so akwai kamfanuka da aka na ya buɗe agreement ya zamanto ta matsa musu ya zamanto dole na su yi aiki da wannan abun in muka diba ne mai yau alhamdulillah a ce duk kamfanukan nan a samu na kasasu in ka diba ka gani sai kaga an yi an rage abubuwa da yawa zaman banzan nan da akwai da kuma wannan fa'in ko bai aiki kwarai ba cikin yamai ba musantar in shi tanki mun ka samu nan cikin cikin birbi aya daukar mu aiki da yawa saboda an bunkasa kwarai in ka diba ka gani kamfanuka ga sunan su ga farfaduwa da yawa to ka gani to shine muka son magabata duka mu rubuta wannan abubuwa mun ci su ba wannan abubuwan kari ya zaman to yayi
kun taba sanar da gwamnati cewa ga halin da ake ciki
to wannan kuma duka rankwantar da muka yi mu ya kawo wannan bayani akwai rankwantar da muka yi da magabata mu nan na region shi ma mu ya kawo saboda mu yake mu nan region na mu ya son regional ya zaman to duk abun da zaman to haki na nan kasassu ya zaman to mu a defender din su to shine yasa duk inda muka yi rankwantar mu a kawo wannan kuka namu in mun kai muka yi tattaunawa da su kamar irin rankwantar da aka na ku social nan ma mu a kawo wannan kuka koke namu duka ni insha Allah yau da gobe dai ba za ta bata bada komi insha Allah kuma za mu ci gaba da wannan koke za mu ci gaba da kawowa insha Allah za a samu nasara in Allah da Allah
su da kansu kamfanoni da masana'antu nan suna da kungiya ta kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu kun taba tuntubar sa kan cewa ga fa abinda doka ta ce ya kamata ku ringa daukar na kasassu aiki daga cikin adadin ma'aikatan ku amma har yanzu mun lura cewa ba ku daukar na kasassu
akwai wani babban zama da aka yi na babbar kungiya ta mu ta Federation Nigerian Defense and Cafe ta zamna da me aka cewa wannan kungiya ta dan kasuwa
wato chamber de commerce
don an zamna ta da chamber de commerce da ita kankanta Federation Nigerian Defense and Cafe ta nuna musu irin cewa gawa dokar ta bada ta nuna musu ga dokar ga kuma abun da tace kuma wannan dokar a bisa kan fannin na function public vraiment alhamdulillah su gai amma ku ne adda matsala kunan naku na prive da masu zaman kansu ya kamata ku diba kuma ku yi irin yadda za ku kawo naku goyon baya to alhamdulillah kowani ya dauki engagement ga lokacin sun dauki engagement su ce in Allah ya yarda annabi za a canzawa kuma za a samu wannan abun aikata shi me mu har yanzu bamu gani aka saba saboda vraiment akwai kamfanuka da yawa wanda vraiment in kaje ba za ka ma samu pesa inji kafi ko guda ba shi bare an ci aikin ya zama to kai kai shi yo aiki da yawa akwai shi yau yanzu an ka tawo muka dauki example an ba lashi inga da aka cikin na abuwa da wasu
aika sakonni
ko kuma a zaman ga da aka zama a irin sansan masu tahiya da kwana indi kafi da yawa su a su yi su
ma'ana kamfanonin shigila kenan
masu shigila kaga mutanen mu su a su wannan abu su a da nibo inda za su yi wannan aiki in muka dauko nan kuma na kamfanuka na telecommunication ina duk ko ina ai akwai su gishi da yawa wanda akwai mutanen mu da zaman nan ake kai a kai lissansan mutane zamanin ake kai a ka sai da tiki kai wasu abubuwa da yawa don akwai ayyuka da yawa wanda mu ya mu yi su sai bare ba aiki duka na ƙarfi aka cewa inji kafe ya yi ga me akwai ayyuka da yawa kuma wanda mu ya mu yi su wanda insha Allah mu yi su ka gani don ku mu shine a kokokin mu muke son vraiment wannan canjin ya zo
akwai na kasassu waɗanda za a iya cewa sun kammala karatu sun mallaki diploma
wanda zai ba su damar a dauke su aiki
akwai su diyawa diyawa kuma da yawa su wannan su aiki ikadi ba babban controller na birje wanda muka ga kulawa nan cikin garin yamma din nan andi cafe ne in kadi ba cikin empo akwai mu da manyan mutane waɗanda andi cafe su a cikin empo akwai mu cikin trezor da yawa waɗanda ke aiki cikin trezor akwai mu da yawa waɗanda su aiki cikin minister kaga alhamdulillah don akwai da yawa kuma waɗanda su nan su a diploma din su da sun yi concours kuma su samu su yi akwai ansanya akwai ba irin babu andi cafe babu domin inda ba su da
Malam Habib Abdullahi a ƙarshe wace irin tunatarwa zaka yi zuwa ga masu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu akan bukatar daukar nakasassu aiki daga cikin adadin ma'aikatan su
ji hankali ne kai musu doka ko wace irin doka doka dai ce wannan dokar da muka fadi ordinance ke ta bamu ta 0413 duzmas bisa kan article 29 inta in kadi ba ka gani ta bisa protection social nan ne akai wannan akwai article din akwai doka aje ba wai an kinkiro ne ba a kuma doka da idan arga aka yi ta kenan dole na ai aiki da ita kenan abun da muka kira ma'aikatan hannu masu private kamfanukan masu aiki da hannu breman masu kamfanukan kansu don Allah mu san su respectan wannan wannan ordinance din su respectan wannan irin in dokar da aka kafa saboda wannan dokar ba kuɗe ne ta shawa ba ta shahi har gwamnati to gwamnati ta yi wannan dokar ma ita kankanta ta ya mutunta ta saboda yau duk konkur inda akai duk konkur inda ya hito na cewa za a ɗaukar ma'aikata na function public in dai person handicapé ya rempli in condition shi ya da duka abun da ya kamata bai ma konkur director ma na in Allah ya za a ɗauka shi za ta ba shi aiki bisa kan wannan doka ta 5% kenan yadda gwamnati ta yi ta bi wannan dokar mu ya jan hankalinku kuma ya kamata ku yi aiki da wannan doka duk dusi inda ya zo bisa kan kamfaninku in dai handicapé ne to ya kamata babu wani kwankwanto ku dauke shi aiki sabida da kun yi wani yaki ne na ci gaba na cewa na kawo yakin barace-barace da aka na yi kiran da za mu yi gudana Allah ubangiji Allah sabko mu na albarka cikin kasar mu Allah ubangiji Allah wa'annan sozawa da ke kare kasar Niger Allah ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare su ya sanya musu albarka
to masu sauraro nan za mu ja barke a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu kam a madadin sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ni lafiya
to ba da Allah gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma yau taruwaito labari ne akan mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Mexico ambassador Julian Ventura wanda yayi alkawari na dagewar kasar sa wurin aiki dan hadin kai da kasar Ghana yadda za su karfafa dankon zumunci tsakanin kasashen guda biyu ambassador Julian Ventura zaka yana anan kasar Ghana domin ziyarar aiki na kwana uku dake nufatan karfafa dankon zumunci tsakanin kasashen guda biyu kuma wannan shine ziyarar aikin sa na farko zuwa Ghana tun da shugaba Manuel Lopez Obrador ya dare bisa office a shekara ta 2018 sai kuma jaridar Daily Guide ta rubuta cewar shugaban cocoa board na ainihin ikrarin karin farashin cocoa a kaka mai zuwa jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na Ghana cocoa board Joseph Buahin Edu ya bayyana imaninsa cewar farashin sarrafa na cocoa din a kaka mai zuwa zai kawo labari mai dadin ji ga manoma cocoa ko da yake farashin cocoa kwamatin sake nazarin farashin na sarrafa wato PPRC ke zantarwa yayin da suka yi taron shekara suke gabatar da farashin na kokon. Shugaban na wato cocoa board yace yayi imani committee zata dace akan farashi mai kyau na cocoa yadda manoma za su farin ciki.
Da wannan sharhi da muka yi so karshen sharhin jaridun na yau, Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Akwai da Ridwan Muktar Abbas. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sanarwa kuka aika mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gasuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kauta wa ɗan gudun hijira jihar Borno da Adamawa wanda suke a ƙasar Kamaru, da yi wa Allah da Annabi ya dawo da su gida ya ba su kulawa ta musamman, su daina tagayyara. Da fatan shugaba zai ji kuma tare da gwamnan jihar Borno tare da gwamnan jihar Adamawa saboda ci gaban al'umma.
Assalamu alaikum, sunana na Nasiru Kaftin daga nan birnin Kebbi. Ina wa ministocin da aka rantsar ta ajiya murnar kama aiki, ina musu fatan alkhairi kuma da fatan za su ba marɗa kunya da zama cewa duka abubuwan da aka san su wa wannan ƙasar su yi tsakaninsu da Allah, su sa kishin ƙasa don samun ci gaban wannan ƙasar tamu ga baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America, sunana Kasim Aliyu, sabbin matasan asali a jihar Sokoto. Ina son in wani da wannan dama da kuke ba mu, zan isar da sakona na taya murna ga sababbin ministocinmu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ɗaya. Ina kira gare su da su yi ƙoƙari su ga cewa sun yi wa al'umma ƙasarsu ayyuka waɗanda za su kawo cigaba.
Assalamu alaikum gidan rediyo Muka Ƙaunar Sassu, rana tambobar Fatakku da tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. Da farko ina so na fara miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana rana da aka rantsar da tsohon mataimakin gwamnanmu Alhaji Abubakar Buhari a matsayin minista na ayyuka, works and housing da aka ba shi. Wannan abin alfahari ne mu al'umma jihar Yobe, musamman mutanen garin Fatakku. Ina godiya ga Allah inna mana wannan lokaci.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da memba kungiyar mulkin talaka ta kasar Rashin Jiha Taraba. Ina fatan zuwa ministoci da shugaban kasar Najeriya ya nada ajiyar Laraba fatan alkhairi, kamar yadda kuma ya nada wannan dan jihar ta Taraba, ganin cewa lantarki babu inda yake da inganci a Najeriya ya lalace kamar Taraba, musamman ma yankin da nake ciki na Central Zone. Na ɗan ministan lantarki a jihar Taraba ya yi daidai, kuma muna fatan wannan zai kawo dalilin da za mu samu ta lantarki mai ɗorewa a yankinmu da ma jiharmu da ma Najeriya baki ɗaya.
Tuma da la yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da labarai a takaice. A takaicen, shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan mafiya karfin tattalin arziki ko G7 a takaice, duk kuwa da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rasha take yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ansa cewa ya soke shirin zuwa kasar Denmark ne saboda Prime Minister kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci, yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta Denmark ta sayar ma Amurka yankin Greenland. Harkokin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Yemen na fuskantar ƙarancin kuɗi, kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake bayarwa mutane wajen miliyan 12, a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin dai masu bayar da gudummawa ba su cika alƙawarinsu ba.
Kasar China ta tabbatar jiya Laraba cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Burtaniya a Hong Kong wanda dan asalin yankin na Hong Kong ne an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki 15 saboda ya saba ma dokar yankin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da lasariya za ji wasu abokan aikin mu za su zo da sauran shirye-shiryen mu da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniya mu na wannan hantsin Darren Smith. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.